sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Sai kuma tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Daro da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 da kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdice tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin 22 ga watan Janairu shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Rundunar sojan Afghanistan ta kawo ƙarshen samamin da 'yan bandida suka kai da yammacin jiya Lahadi a kan wani otel a birnin Kabul. Sarki Abdullah na Jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da Amurka ta yanke na amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Shugaban masu rinjayi a majalisar dattawan Amurka ya shirya kada kuri'a a yau Litinin da rana don kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin Amurka.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta mika wa rundunar mayakan saman ƙasar jirage 5 daga cikin 10 da ta saya daga ƙasar Pakistan. To ko wannan zai kai ga cimma nasara a yankurin shawo kan matsalolin tsaro da ake fuskanta?
Abin da yake da muhimmanci shine ka fahimci me kake da shi, ta yaya zaka yi amfani da shi ya amfanar da jama'a.
Wata kotun ɗaukaka ƙara a Najeriya kuma ta yanke hukunci kan ja-in-ja da ake yi kan wanda ke da ikon ƙayyade kuɗin fito daga inda ake cewa.
Yanzu kotu ta yi bayani cewa ba wanda yake da hurumi ya yanke ko ya ayyana wasu kuɗaɗe da za a dinga biya a tashoshin jiragen ruwa sai wannan hukuma ta Nigerian Shippers Council.
Za ku kuma ji fashin baki kan dakatar da gudanar da harkokin gwamnati a nan Amurka, sai kuma shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alpha Ahmed, inda a yau zai ɗora kan batun yaudarar da mutane da ake yi a damfare su da hujjar za a nemo musu aikin yi kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Rundunar sojan ƙasar Afghanistan ta kawo ƙarshen samame da 'yan bindiga suka kai da yammacin jiya Lahadi a kan wani hotel da ake kira Intercontinental a birnin Kabul, wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama da raunata wasu mutane ciki har da 'yan ƙasashen waje 14. 'Yan jaridan Afghanistan da suka ziyarci waɗanda aka kai harin a jiya Lahadi sun faɗa a kafar sada zumunta cewa sun ga gawarwaki da dama a cikin hotel ɗin. Gidan talbijin mafi girma a ƙasar Afghanistan Tolo News ya ambaci sahihan majiyoyin jami'an tsaro na faɗin cewa harin ya kashe mutane aƙalla 43. Kamfanin jiragen sama da ake kira CAM ya ce ma'aikatansa su 10 sun mutu a cikin wannan harin da 'yan bindigan suka kai, ciki har da matukan jiragen sama su 5. Rahotanni sun ce 'yan ƙasar Venezuela 2 da 'yan ƙasar Ukraine guda 6 suna cikin waɗanda harin ya rutsa da su. Wannan samame ya ɗauki tsawon awa 14 a lokacin da maharan su guda 6 suka tarwatsa kansu ko kuma sojojin Afghanistan suka harbe su. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin cikin gida Nasrat Rahimi ya faɗa wa murya Amurka cewa mutum ɗaya da ya rage a cikin maharan ya tarwatsa kansa kafin wato tsakar dare jiya Lahadi kenan. Ya kuma cinna wuta a hawa na 6 a cikin otel ɗin da ya makalin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da wannan harin, kana ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda wannan harin ya rutsa da su.
Sarki Abdullah na Jordan ya bayyana damuwarsa game da shawarar da Amurka ta yanke na amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila. Sarkin ya bayyana wannan damuwa yayin da yake tattaunawa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence, yayin da ya da zango na biyu a ziyarar kwanaki 4 a yankin gabas ta tsakiya. Pence ya faɗa cewa ƙasashen biyu sun saba wa juna tare da fahimtar juna akan wannan shawarar mai sarƙaƙiya da Amurka ta sanar a wancan watan. Ya ce galibi abokai za su iya saba ma juna kuma za su fahimci juna a batun birnin Quds. Mun yadda akwai buƙatar duk ɓangarorin su koma akan teburin tattaunawa. Ina fatar na nuna masa sha'awar mu ta sake tada inji ɗin shirin samun zaman lafiya, in ji Pence yayin da yake ganawa da manema labarai. Sarkin Jordan ya faɗa wa mataimakin shugaban ƙasar cewa hanya ɗaya ta magance rikicin Isra'ila da Palestina ita ce raba yankin biyu, don haka gabashin birnin Kudus ya zama babban birnin Palestina a nan gaba. Kafin ya isa Jordan, Pence ya fara yada zango ne a Misira, inda ya yi alƙawarin Amurka za ta ci gaba da taimaka mata wurin yaƙi da ta'addanci. Ziyarar Pence a Gabas ta Tsakiya ita ce ziyara da wani babban jami'in Amurka ya kai a yankin tun bayan da shugaba Donald Trump ya sanar Amurka za ta ɗauki birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila a watan Disamban da ya gabata.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban masu rinjayi a majalisar dattawan Amurka kuma ɗan jam'iyyar Republican Mitch McConnell ya shirya kada ƙuri'a a yau Litinin da rana akan kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin Amurka. Wakilan majalisar dokoki za su kada ƙuri'a ne akan tallafawa ma'aikatan gwamnati zuwa aƙalla makonni uku nan gaba. Shugabannin ɓangarori biyu na majalisar sun kwashe dukkan ranar Lahadi jiya. Suna ganawa kuma suna tattaunawa akan hanyar kawo ƙarshen takaddamin bakin haure da ya sanadin rufe ma'aikatan gwamnatin. Sai dai ba a tantance irin ci gaba da ake samu a tattaunawar ba. Tun da farko a jiyar Lahadi, wakiliyar jihar Maine Susan Collins, mai sassaucin ra'ayi na jam'iyyar Republican, ta ce akwai wakilai takwarorin aikinta 22 da suka himmantu wurin warware wannan matsalan. Majalisar ta tabbatar da kasafin kuɗin na gudanar da ayyukan ma'aikatan gwamnati a ƙarshen makon jiya, amma 'yan jam'iyyar Democrat a majalisa sun ki amincewa da kasafin kuma suna buƙatan a kare bakin haure da aka shigo da su Amurka tun suna ƙananan yara ba bisa ka'ida ba da ake kiransu dreamers. Su kuwa ɓangaren jam'iyyar Republican sun ce ba za su tattauna akan batun bakin haure ba har sai gwamnati ta fara aiki.
Kwana ɗaya bayan bikin shekara guda na tunawa da gangamin da mata suka yi a Amurka, dubban mutane sun yi maci don nuna goyon baya irin ta 'yan uwantaka wannan bikin jiya Lahadi a duk faɗin Turai da ƙasar Australia. An fara wani taron gangami mai taken iko ga zaɓuɓɓuka a Las Vegas a jihar Nevada da safiyar jiya Lahadi, inda 'yan fafatuka da wakilan majalisun ƙasar za su yi jawabi da suka mai da hankali a kan rajistar yin zaɓe. Sau'i kafin taron, dubban mata sun yi mace a biranen London da Paris da Sydney da wasu biranen Turai da Australia don nuna goyon baya ga gangamin da aka gudana a Amurka, wanda galibin tarukan ke bayyana adawa da manufofin gwamnatin shugaba Donald Trump. Akasarin matan da suka yi maci a ƙarshen makon jiya sun shiga maci ne sabili da batutuwa da dama ba wanda ya shafi 'yancin mata kaɗai ba. Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin gode taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda gwamnatin tarayya ta miƙa wa rundunar mayakan sama sababbin jirage guda 5 ful daga cikin 10 da ta saya daga ƙasar Pakistan. Wakilin Hassan Maina Kaina na ci gaban rahoton.
A baya dai sojojin saman Najeriya sun yi tafama da matsalolin jiragen yaƙi, musamman zamanin da 'yan Boko Haram suka yi talawar gaban hantsi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Al'amarin da babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ke cewa yanzu kam labarin ya canza.
To yanzu gaskiya a shekaru masu yawan gaske da suka shige bamu taba ganin samun nasara a wajen samun jiragen yaƙi irin yanzu ba. Wanda gwamnatin tarayya ta mana wanda muka kaddamar da su, wanda yanzu haka suna fagen yaki din suna fafatawa da sauran jiragen mu, akwai biyu wanda yanzu haka ana kera su, akwai wanda shugaban kasa ya fitar daga nashi jiragen su ma ya bamu, akwai wasu jirage wanda gwamnati jihar Rivers suka siyo, jirage ne wanda yake kamar jiragen yaki wanda gwamnati ta kwace su ma sun bada su ma Air Force. Banda waɗannan akwai jirage wanda da taimakon gwamnatin tarayya wanda ba sa tashi sam guda 12 na 12 nan kuma a yau da nake ma magana suna tashi na kasar nan kuma banda haka akwai jiragen da ake koya ma mutane tuka jirgin sama a Kaduna wanda guda 10 da gwamnatin tarayya ta siyo ma Najeriya wanda yake daga cikin 10 nan 5 sun shigo Najeriya saboda haka in ka duba irin wannan matakai da aka dauka ina jin ba mu taba samu taimako irin wannan ba shi sa abubuwa da yawa wanda da ba ma iya yi yanzu mun fara yi
to ko yanzu a iya cewar rundunar sojin saman Najeriya ta cimma bukatun duk jiragen da take fata tambayar kenan da na sake wa babban Hafsan Hafsoshin sojin saman Najeriya
duk da haka babu kasa a duniya da take da jirgin da take so abinda yake da muhimmanci shine ka fahimci me kake da shi ta ya zaka yi amfani da shi ya amfanar da jama'a wanda kuma shine muke yi yanzu haka anan Allah ya da du'a muna samu nasara kwarai da gaske wajen irin jiragen da muke da su ne yanzu
kwararre kan jiragen yaki Air Commander Baba Gamawa mai ritaya na mai cire wannan hobbasa zai taimakawa sojin saman
idan ka duba ai a baya ba a samu haka ba sai da takai Nigerian Air Force ba abin da za ta iya yi amma a yau saboda shugabancin da muke da shi suka tashi suka tsaya suka jajirce saboda haka a wannan abu da muke da shi zai taimaka insha Allah game da yaki da muke da wayannan yan ta'ada
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
la ilaha illallah muhammad rasulullah ba gani sai allah allah ka kai maki soja ko gidan su ko dadani ko abakin daga ko gidan su ko gunyaji
haka yake to a fannin shari'a kuma kotun daukaka ƙara a Najeriya ta ba hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa nasara a shari'ar kula da harajin kaya da kungiyar ƴan fito ta shigar da nuna cewa su ne ke da izinin sanya harajin da kuma tara shi daga hannun ƴan kasuwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana
Wannan shari'a dai jaddada hukunci ne da babbar kotun tarayya ta Lagos ta yanke da shi ma ya ba wa hukumar ta gwamnatin Najeriya hurumin kula da lamuran tattalin arziki na bakin teku. Lauya mai zaman kansa Abuja Zakariya Mu'azu ya ce kungiyar ƴan fiton na da hurumin ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Yana mai jaddada cewa dokar gwamnatin Najeriya ce ta kafa hukumar kasuwancin ta jiragen ruwa wato Shippers Council. Don haka ne ƴan fiton ba su samu nasara ba a manyan kotuna biyu na baya.
Ku da tabbatar da wannan cewa ai ba ma haka ba. Tun shekarun baya da wayancan ƴan masu sana'a wajen suke karban haraji daga wajen masu kaya abinda suke yi abu ne na haramun wanda doka bata san da shi ba kuma kotu ta umurce su da su dawo da duk kudaden da suka karba tare da kashi 21 na interest a kowane shekara a takaice wannan shine abin da ya faru yanzu kotu ta yi bayani cewa ba wanda yake da hurumi ya yanke ko ya ayyana wasu kudade da za a dinga biya a tashoshin jiragen ruwa sai wannan hukuma ta Nigerian Shippers Council ita ce doka ta bayarwa iko ta bayarwa hurumi ta bayarwa karfi akan ta dinga ayyana waɗannan abubuwa ba wai kungiyoyin ma'aikata kawai ba kungiyoyin ma'aikatan ba su da hurumin da za su yi haka sai abin da wannan hukuma ta ce
Ibrahim Muhammad Kashimi shine shugaban kamfanin Kautar da ke ba da shawara ga kamfanoni ta hanyoyin da za su samu riba ya duba tasirin wannan hukuncin
abin da ya sa mu muke jin suka kai su kotu ya Allah dama suna cin karen su ne inda wasu suke cewa ko babu babbaka su suke sa abin da suka ga dama suke cajin mutane to kuma tunda aka ba su wannan dama sai hukumar kasuwancin jiragen ruwan ta ce a sai mun zauna da ku mun yadda akan abin da ya cancanta a sa wa mutane haraji
ya kike ganin idan an tsaya wajen tara wannan haraji na bakin teku yadda ya dace a Najeriya ko in ce gwamnati za ta amfana daga waɗannan kuɗaɗe da za su
mun yi wani meeting a Lagos da mutane ƙwararru na wannan fili kowa ya buɗe baki ya ce in dai gwamnati ta ba da hukumar kasuwancin jiragen ruwa Nigerian Shippers Council goyon bayan da ya cancanta suka ce tabbatacce irin kuɗin da za a samu zai wuce abin da man fetur ke kawo a ƙasar nan wato sha'anin kasuwanci na jirgin ruwa zai haɓaɓɓaka a ƙasar nan wanda alherin zai fi abin da ake samu a man fetur wannan kowane ƙwararre da ya magana a wajen abin da ya ce kenan so abin da kawai ake fata shine gwamnati din za ta ba da ita wannan kungiyar kasuwancin jiragen ruwan wato Nigerian Shippers Council goyon bayan da take bukata
kotun dai ta umurce ƴan fiton su dawo da duk kuɗin harajin da suka karba tun daga 2006 zuwa yanzu don ba su da hurumin tara harajin kuɗin kuma sun fi naira trillion 3 Nasiru Adamu El-Hikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
ana turka turka saboda kudi tsakanin dare da mutum ya janye wando dan saboda kudi tsakanin dare da ana ma kai naushi saboda kudi tsakanin dare da mutum ba tsakanin
To kamar yadda kuka ji a labari, har yanzu ana an kasa cimma matsaya a majalisar dattijai ta nan Amurka da za ta ba da damar sakin kudin gudanar da ayyukan gwamnati. Kabir Isa Jikamshi, wani dan Najeriya da ke zaune a jihar Maryland, ya bayyana wannan, ya kuma yi bayani akan wanda abinda wannan yake nufi ga al'umma da tattalin arzikin kasar da kuma siyasar kasar.
Ma'anar wannan ne da aka shiga shi ne ya kasance misali an tsaida wasu ayyukan gwamnati, ko kuma gwamnati ba ta da an hana ta kudin za ta wasu ayyuka. Kin san yawanci ‘yan majalisar dokoki suke ba gwamnati kudin za ta yi aiki lokaci-lokaci. To, mun shiga yanayin da a wannan tsakani an samu darga tsakanin ɓangaren gwamnati da majalisa. Don hakan ya sa majalisa ba ta amince da su irin gwamnati za ta kashe ba. To, abin da ya kawo ki na aka bi da wasu ayyuka ɗin. Amma kamar muhimman ayyuka da aka saba na harkokin misali tsaro da wasu ayyuka na asibiti da kamar ayyukan kuna ‘yan jarida misali, duk a nan suna ci gaba. To, ma'anar dai wannan da yanayi aka shi ne cewar wasu ayyukan ba za a yi su ba shi ne abin da ake nufi, saboda majalisa ta hana gwamnati kuɗi. Akwai wata ‘yar rashin jituwa ta fuskar za a kashe kuɗi tsakanin sassan guda biyu.
To, menene yake kai gama shiga wannan yanayi na da gwamnati za ta rasa kuɗin gudanar da ayyukan ta, kasancewa a nan ƙasar ana gabatar da kasafin kuɗi da daɗewa kafin a ma shiga shekarar?
Kin san kasafin kuɗi ko ina yake, ai kusan kiyasi ne ake yi. Cewa mana hasashe za mu samu kaza, za mu kashe kaza, amma abin ne kullum ana cikin gyaransa. Yawanci abin da ke faruwa shi ne akan yanka wa mutane kuɗin za su yi aiki na wasu lokuta ne. Kowace ma'aikata za ta yi aiki ga kuɗin ta zuwa lokaci kaza. To, amma kullum ana gyare-gyare. To, a wannan kan abin da ya faru shi ne cewar akwai abin da ya shafi wani abin da ita fadar gwamnati ta White House take so, ko kuma gwamnatin shugaba Trump take so, misali da zai banci al'amuran shige da fice.
Kabir Isa Jikamshi a hiranmu da shi, sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin yadda ya shafi tattalin arzikin ƙasar da kuma siyasar Amurka. Kada kuma a sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington yana cewa ƙarfe 12:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. A makon jiya muka fara batun yadda ake yaudaran mutane, ana karɓe musu kuɗaɗe da sunan za a samar musu da aiki. Wannan kuwa yana da nasaba da mummunar matsalar rashin aikin yi da ake fama da ita a Najeriya. Batun da muka faro a makon na jiya ya shafi ƙaryar samar da aiki ga wasu mutane a hukumar ayyukan shige da ficen baƙi ta Najeriya, wato immigration, a shekara ta 2014, inda har aka kashe mutane da yawa a wuraren da aka gudanar da wannan aiki na tacewa a Najeriya. Tun kafin a karɓi kuɗaɗen nasu, Malam Yahuza Ibrahim da ke yi mana bayanin abubuwan da suka faru ya ce an ba su tabbacin cewar idan ma ba a samu aikin ba, to za a maida musu da kuɗaɗensu ko kwabo ba zai yi ciwon kai ba.
Wato, idan ka duba, za a iya cewa wancan lokaci da aka nemi wancan aikin har ma mutuwa da yawa matasa sun yi a nan filin wasa na Abuja. Wannan ya nuna aikin ya lalace ne a lokacin, kuma ai ba ma ɗauki aiki a lokacin ba. Duk da haka kuna da wani haƙƙi da ya dace a baku.
To, tunda mun ɗauki kuɗinmu mun basu a kan wancan za a samu wancan aiki, aiki ya zo ba su ba, kuma mun yi alƙawarin za su maido kuɗin nan, ba su maido su ba. Ka ga kenan haƙƙinmu a kansu shi ne wannan kuɗi da muka ɗauka muka basu don nema mana wannan aiki. Aiki ya zo bai samu ba. Muka tunda a lokacin muka fara masa magana suka nuna cewa suna da hanya da yawa za a iya samu ko ba shi ba. Har kawo yansu aikin nan bai samu ba, shi ne muka yanke ƙauna cewa to a bamu kuɗinmu kawai, tunda aiki bai samu ba, abu ya riga ya zama ƙarya, ya zama yaudara, sun zama macuta, sun zama maciya amana ƙasa. Mu kuma sun riga tun lokacin sun riga sun tilasta mana hakan. Kamar yadda na faɗi, wanda ya kwashe waɗancan shekaru ya gama makaranta kuma yana fafutukan neman aikin nan, a kamar sanin kowa ne cewa a Najeriya kana iya ga makaranta da shekara 10 ma kana zauna kana neman aikin nan, wani saboda yana da hanya ko kuma wani ya tsaya mai ya gama bana kafin ma ya gama ofar shi ta je hannun shi. To irin waɗancan abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka tilasta mu na an sa masa bukatar su. To duk da haka sai gashi haƙa bata kai ga cimma ruwa ba, waɗannan mutane azzalumai ne, mayaudara ne, ƴan damfara ne. Shi yasa muka zo mu tallata su, gwamnati ta kama su. Irin wannan abubuwa da suke ba abin da ya kashe Najeriya irin shi, duk irin su sune suka kawo matsalolin da muke ciki a Najeriya, suna da kuma yawa cikin al'umma. Amma su tunda asirin su ya tono, shi yasa muka zo dan mu gaya wa duniya cewa ga halin da waɗannan mutane suke ciki. Kuma wani abin mamaki, a ciki har akwai wanda yake babban ma'aikacin gwamnati ne, ya kai matsayin auditor a Ministry of Education nan Federal Secretariat, office din shi yana second floor. Shi in ka bi shi san da ya samu aikin kwabo bai bada ba, amma ya zo mu ya tilasta mana wannan abu, saboda ya sa kishin ya sa yakinin cewa sai ya yi cuta zai rayu.
Kuna da tabbacin har yanzu yana ci gaba da aikin gwamnati?
Har yanzu yana aikin gwamnati, auditor ne, karewa ma shi. Sai daga baya muka tabbatar da cewa shi Alhaji Lawan din, shi wannan Aminu Abubakar wanda yake aikin musu obidikin, yana yi musu hanya ta sayan kayan option in za a makarantun gwamnati. Wannan shi ne babban dalilin da shi Lawan ya dogara da shi, wanda baya son ya kai mu ga Aminu don mu anshi kuɗinmu. Ya kullun yake yi mana kwana, kullun yake yi mana kwana. To bisa wannan dalili ne yasa baya son ya je ya kai mu gare shi. Shi kuma in mun zo wajen shi yau in ya gaya mana magana, ta gobe sai ta bambanta. A kusan da muka fara maganar mai da wannan kuɗin ta ruwan sanyi tsakaninmu da shi, tun da ya ba da 40,000, yau sama da wata biyu kenan bai ƙara ba da kokobo ba. Kuma shi san da ya ɗauki alƙawarin cewa bayan sati ɗaya zai sake ba da kamar haka, bayan wani satin zai sake ba da kamar haka, da haka har a settle. Tun da ya san shi ya anshi waɗannan kuɗi kuma ya je ya kai su, ya zama shine hanya kenan. Yayi mana wannan alƙawarin, tunda yayi alƙawarin abun ya zama tatsun ne giza da kuki. Kullum magana bata cika, kullum magana bata cika. To mun yi iyaka hakurin da zamu, shi yasa muke koki kuma muke roƙon cewa hukumomin da abun ya shafa su sa baki su taimake mu akan waɗannan mutane, a taimaki ma ƙasa baki ɗaya. Tunda kame su ko kuma kame su akan wannan al'amari, ba mu kawai aka taimaka ba, ƙasa aka taimaka, dan Allah kaɗai san illar da suke ma ƙasa.
Idan aka neme ku, za ku iya bada shaidar duk inda waɗannan mutane suke?
Za mu iya bada shaidar inda suke. Kamar shi Aminu, a Ministry of Education yake, shi Alhaji Lawan mun san inda yake zaune, duk wuraren da yake zama mun sani. Sannan kuma ƙarin shaida ko kuɗin da ya bada, ni ba hannu da hannu ya bani ba, wasu mutanen da ya turo suka bani haƙuri kan magana kada in kai shi a hukuma, su ya ba kuɗin hannu da hannu, sannan suka zo suka bani.
Muna ci gaba da jin bayanin su inda mutanen nan suke.
Shi Alhaji Lawan yana zaune a airport junction, amma mutumin Makodi ne,
jihar
Benue, can yake da zama da iyalan shi. Amma nan Abuja nan yake harkokin shi, kamar yadda na faɗi, yana suna hurka option ne na gwamnati ƙarƙashin Ministry of Education.
Ina son yi wata tambaya, shin waɗannan kuɗi da ya fara bayarwa ya je wajen shi wancan jami'i na hukumar ilimin ne ya karɓo kaɗan daga ciki aka yi yarjejena, ko kuma daga aljihun sai ba?
To ni dai abin da ya gaya mana daga aljihun shi ne ya bada, ba ya je ya karɓo ba ne. Abin da ya gaya mana kenan, daga aljihun shi ne ya bada waɗannan kuɗi. Da Allah mu yi haƙuri, za a yi sassa. To tun da aka yi wancan alƙawari, yanzu an tasan mu wata biyu bai sake bada komai ba. In an gan shi yau ba a ganin shi gobe, in an gan shi yau ba a ganin shi gobe. Yau ya ce yana Kalaba ya je sayan kaya, jibi ya ce yana Kano, haka yake ta yi mana yawo da hankali. Wannan al'amari shi yasa muke kira ga hukuma da duk abubuwan yadda da a hukumomi muke kira ga hukumomin da abin ya shafa, da su yi wa Allah sabaki ga wannan al'amari, a kama waɗannan ɓata gari a hukunta su.
Shin kama su ko kuke so ayin an kama ya wadatar da ku ko kuna so sauran canjin ku ya fito?
Eto mu tsakani ga Allah muna buƙatar sauran canjin mu ya fito. Saboda wannan sauran canji mafi akasari mu da ɗiyan talakawa ne, kuma Allah kadai san yadda muka yi muka hada waɗannan kuɗi muka ba su. Tsakani ga Allah muna buƙatar canjin mu ya fito. Shi yasa muke kira da babban mujaji a hukumomin su shiga su taimaka mana a fatan mana haƙƙin mu a hannun waɗannan mutane. In ya so sauran laifin da suka yi wa ƙasa kuma ya rage tsakanin su da hukumomin da abin ya shafa.
Shin kun yi yunkurin neman ita wannan hukuma ta immigration musamman ma ƙarƙashin shi wannan shugaban Muhammad Baban Daidai ɗin nan ku faɗa masa halin da ake ciki?
To iyaka kokarin da zamu dan mu ganshi mun yi, amma bamu samu ganin shi ba saboda bamu da cikakken hanyar da zamu je mu ganshi kai tsaye. Tsakani da Allah bamu samu ganin shi ba.
Amma da za ku so ku ganshi?
Inda zamu ganshi zamu so mu ganshi mu yi mai bayani halin da ke tafiya na wannan bata gari. Suna amfani da hukumar shi, suna cutar jama'a a matsayin za su sama masa aiki a ƙarƙashin ta. Suna cutar jama'a. In ma bai san da hakan ba, to mu sai mu sanar da shi ya san da hakan cewa to waɗannan mutaba ta gari ga abin da ke tafiya kuma da hukumar shi suke ƙarya. Tunda mu ko da suka zo ko da muka yi magana da shi Alhaji Lawan, dama magana da ya mana cewa a hukumar immigration ne suke da wannan alfarma. Duk da wannan alfarma da ya gaya mana ba wai ta yanzu ba ce, abu ne tun lokacin tsoho gwamnati ta Goodluck abin ya abu. Abin da suka nuna mana kenan, amma har kawo yanzu abun bai tabbata ba, kuma kuɗin namu su dawo ba. Kuma kamar shi wannan shugaba na yanzu ba mu samu ganin shi ba. Shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu matsala ko kawo mana tangarɗa cewa ba mu samu ganin shi wannan shugaban hukumar immigration na yanzu ba.
Yahuza Ibrahim da waɗanda aka karbi kuɗaɗen nasu ba su kaɗai ne irin wannan abu yake shafa ba. Akwai dubun dubatan mutane a Najeriya da ke shiga cikin wannan tarko a yanzu haka. To amma su irin waɗannan da suke ba da kuɗaɗe domin a samar musu da aiki, su kansu ba kare doka suke yi ba, domin ai ya kamata su san cewar cin hanci suke bayarwa domin a ɗauke su ta bayan gida. A kasance da mu a shiri na gaba domin jin bayanin Yahuza kan wannan. Da kuma hirarsu ta wayar tarho da wanda ya karbi kuɗaɗen nasu. A kasance lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga cikin muhimman kanin labarai.
A ƙasar Girka, duban 'yan ƙasar ɗauki da tutocin ƙasar sun gudanar da zanga-zanga a Thessaloniki a jihar jiya Lahadi. Sun kira ga Girka kada ta yarda ta sake Macedonia a matsayin sunan lardin arewacin ƙasar. Ƙasar Girka da tsohon jamhuriyar Yugoslavia suna amfani da suna guda, kuma suna takaddama a kan wane ne ya fara amfani da sunan tun lokacin da Macedonia ta samu 'yanci daga Yugoslavia a shekarar 1991. 'Yan sanda sun ce mutanen da suka fito macin sun yi 90, yayin da waɗanda suka shirya taron suka ce adadin ya fi haka. Wasu masu zanga-zanga sun sanya sutura irin na zamanin tsohon sarkin Girka, King Alexander the Great. Sun ce ba wata makwabciyar ƙasa dama ta yi amfani da suna Macedonia, cin mutunci ne ga tarihin Girka, kuma hakan na nufin wato ƙwace yankin Girkan. Rundunar sojan ƙasar Afghanistan ta kawo ƙarshen samami da 'yan bindiga suka kai da yammacin jiya Lahadi a kan wani otal da ake kira Intercontinental a birnin Kabul, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dama da raunata wasu mutane ciki har da 'yan ƙasashen waje 14. 'Yan jaridar Afghanistan da suka kai ziyara a inda aka kai harin a jiya Lahadi sun faɗa a kafar sada zumunta cewa sun ga gawarwaki a cikin otal ɗin.
To a gaishe ka da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma nan da sa'a 1:30 mu sake shigowa da shirin mu na hanki, lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi, shirin da ke tada tsaman jama'a kan harkokin tattalin arziki. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da kuma dukkan rahotanni da muke gabatarwa da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri.